This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan su fa a zangon FM. Ana ma iya sauraron wannan shirin ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci.
Allah ya san yama talakawan Adama gashi abun nake da kudin su na riga na dauki alkawari ne.
To wannan da kaddama da kake ji, wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kudi zuwa wani wuri.
Shugaban kwamitin kudi a majalisar dokokin jihar Adama Abubakar Abdulrahman wadda aka dakatar da kuma kwamishinan yada labarai a jihar Ahmed Sajo za mu kawo muku rahoto ba labaran duniya. Muna kuma tafi da shirin kallabi na Maryam Dauda da sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a makon nan, har da kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma masu sauraro ka bari a kwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta kasance a wannan hantsi.
Sauri, assalamu alaikum. Sojojin saman Amurka sun ce sun kai hari da nufin kama sanannen dan ta'addan nan da ake kira Jihad John. Sojojin saman na Amurka sun ce sun kai wani mummunan hari ne da niyyar ganin sun kai ga damke Muhammad Enwazi, kuma sun kai hari ne a babban tungan yan kungiyar ISIS da ke Raqqa a Syria. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya faɗa jiya Alhamis, a cikin wani jawabin da shi Peter ya sanya wa hannu, ya ce harin wanda su kai daren Alhamis suna nan suna tantance irin nasarar da suka yi, kuma za su ƙara fitar da bayanai da zaran buƙatar hakan ta taso. Shi dai wannan ɗin taliki da ake ƙoƙarin ganin an kai gare shi ya yi karatunsa ne a ƙasar Birtaniya, kuma sau tari an sha ganinsa cikin hoton bidiyo yana filla kanun 'yan ƙasashen yammacin Turai da ƙungiyar tasu ta kama. Wasu daga cikin waɗanda ko ya fille wa kai har da 'yan jaridan nan na Amurka, wato Steven Sutloff da James Foley, sai kuma ma'aikacin jin kai na Amurka mai suna Abdulrahman Kassim da kuma David Harness, shi ma ɗan aikin jin kai ne na ƙasar Birtaniya, hawa kuma akwai ɗan jaridar ƙasar Japan Kenji Goto da dai sauransu. Enwazi, wanda aka sha gani a faifan bidiyo ɗaure da baƙin mayafi ya rufe huskarsa, yana ɗauke da makami a maƙala a hammatarsa. Abokansa da suka san shi sun ce ya shiga wannan ƙungiyar ce jim kaɗan bayan tafiyar da ya yi zuwa ƙasashen Afirka da ƙasashen Gabas ta Tsakiya.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince da baiwa Afirka dala biliyan 2 domin magance matsalar talauci da kuma kwararraken nahiyar zuwa ƙasashen yammacin Turai. Ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samarwa nahiyar damar warwala. Wannan duk yana zuwa ne ƙarƙashin ta ko kuma a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar suka yi da shugabannin Afirka. Ha kuma shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na Afirka a cikin ƙarshen wannan wata ko kuma a farkon watan gobe a ƙasar Turkiya domin duba yadda za a shawo kan matsalar kwararren 'yan Afirka zuwa nahiyar Turai. Sai dai kuma Turkiya tana ganin ƙoƙarin da ƙasashe kamar Jamus da Sweden da Slovenia da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar Tarayyar Turan suke yi na zamo mata wata barazana ga bakin iyakarta, musamman daga dubun dubatan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka da suka fito daga Afirka ta Tsakiya, wasu sassan Afirka da kuma Asiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya aike da saƙon taya murna ga shugaban 'yan adawa na ƙasar Myanmar Aung San Suu game da nasarar da jam'iyyarta ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin. Sakamakon zaben ya nuna cewa jam'iyyarta Aung San Suu na National League for Democracy ita ce ta lashe zaben da tazara. Fadar White House ta ce shugaba Obama ya kira ita Aung San Suu din domin yaba mata na irin ƙoƙarinta wajen sadaukar da kanta na tsawon shekaru domin ganin an samu zaman lafiya da ingantaccen demokuraɗiyya a ƙasarta na Myama, wato Obama. Hawa kuma shugaba Obama ya lura cewa wannan zaben tare da samar da sabuwar gwamnati wani babban mataki ne da zai ciyar da ƙasar na Obama gaba, musamman ma a kan harkokin demokuraɗiyya tare da inganta zaman lafiya. Har wa yau shugaba Obama ya kira shugaban ƙasar na Myama shugaba Thein Sein, inda ya nuna masa muhimmancin mutunta sakamakon zaben wanda shine ra'ayin 'yan ƙasar ta Bama. sai dai kuma fadar ta White House ta ce har yanzu akwai bukatar ganin an yi wasu gyare-gyare a cikin dokar kasar wanda hakan zai iya baiwa ita ansoci daman zama wa shugaban kasar.
Ajiya Alhamis shugaba Barack Obama kuma yace an dage takunkumi da aka sawa kasar Liberia. Mai magana da yawun fadar White House Ned Price ya ce wannan ba karamin ci gaba bane ga kasar wacce ta fito daga cikin yakin basasa a shekara ta 2003 kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta karfafa tsarin demokradiya da harkokin tattalin arziki a kasar ta Liberia. Price ya ce kasar bata tsaya a ganin ta taka rawar gani a karfafa wato wajen harkokin karfafa demokradiya ba kawai har ma yaki da cutar Ebola wacce ta nemi kawo wa kasar cikas a daidai lokacin take kokarin haɓaka harkokin tattalin arziki ko da demokradiya da samar da ababen moye rayuwa ga ƴan ƙasar ta tare da inganta matakan tsaro. Sai dai fara ta White House har yanzu ta ce da sauraron rina a kaba a ƙasar domin ko akwai batun ganin majalisar ɗinkin duniya ta tsame hannayenta daga harkokin tsaron ƙasar tare da ganin an samar da zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017. Sai dai Price ya ce ba shakka ƴan ƙasar ta Liberia shirye suke su rungumi wannan babban kalubale. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, ranar Laraba cikin wannan shiri mun kawo muku rahoto kan rikici da ya kunno kai a majalisar dokokin jihar Adamawa kan yadda za a yi aiki da kudade naira biliyan 11 da kuma kudin tallafawa jihohi da jihar ta samu daga babban bankin Najeriya. Shugaban kwamitin kudin wanda ke neman tada kayar baya kan wannan batu Abubakar Abdulrahman a wancan rahoto da muka kawo muku ha yayi barazanar cewa za a dakatar da ko kuma za su tsige shugaban kakakin majalisar dokokin jihar. To shi majalisar ta dakatar da shi kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Yanzu haka da rikicinan da ya kunno kai a majalisar dokokin jihar Adamawa na fa daukan sabon salo lamarin ma da yake kakakin majalisar dokokin jihar dakatar da dan majalisar nan da ke kan gaba wajen ganin an bincike da gwamnatin jihar ke ma kashe kudaden da taranto da kuma batun naira biliyan 11 da gwamnatin jihar ke son kashewa a wasu ayyukan da tun farko ma ba su cikin kasafin kudi. Tun farko dai dan majalisar din da aka dakatar Honorable Abubakar Abdulrahman wanda make wakiltar mazabar Mobi ta Kudu yace manufar yunkurin da suke yi shine a tabbatar da daidaito.
Allah ya san ya ma talakawan Adama gashi abun nake da kudin su. Na riga na dauki alkawari ne. Na dauki alkawari zan yi aiki. Mutun dai baya zama dare. Amma dai 80 da wani abu zan aikata. In na zo wurin aiki na ni ban san bindo ba. Don bindo mai gidana ne. Kuma ni ban san kowa ban san speaker ba. Ni nazo aiki tsakanin amana ne aka dora mini shine aiki na. In mun gama aiki kuma mu je mu yi wannan tsakanin mu ne da su. Amma batun aiki kan ni ka zai ya ma talakawan Adama gashi abun da ke da kudin su.
Bai dai ga dakatar da wannan dan majalisa na tsawon watanni uku. Hakanan ma kuma shugaban majalisa dokokin jihar Adamawan Kabiru Mijinyawa ya ma rusa dukkanin kwamitocin majalisa dokokin jihar. Yayin da bangare guda kuma ya fitar da dan majalisa dokokin jihar da suka kara da shi Honorable Rufai Ahmad da ke wakiltar gombe daga zauren majalisa. To ko anya wannan ba bita da kulli bane ake so yin ga yan majalisan da ke adawa da bangaren shugaban majalisar. Honorable Hassan Burguma shine shugaban tsohon kwamitin yada labarai na majalisar.
Wato wannan muna yin shi ne don gyara. Ba za mu mai da majalisa ya zama wurin taro ɗan tasha ba. In kai an aka ce kai honorable ne dole ne kai dressing kanka honorable member. In kana da matsala kuma za ka address nashi ne. Cikin gidanka ma kana da matsala ba kan titi za ka fita ka je kana surutu ba. Za ka tara iyalanka ne ka gaya musu ga yanda za mu bi wannan. Me lishi a bashi lefi. Sannan babu wani abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba. In dai akwai abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba, ai sai ya gaya mana. Ku kuma sai ku bincike ku gani.
Sai na batu rusa duk kwamitoci.
A lokacin da aka ba da kwamitoci ba mu tabbatar da iyakan sanin wannan a wannan bangare ba. Saboda haka bayan watanni hudu nan mun duba akwai waɗanda misali mun ba su judiciary da kamata a ba su judiciary ba. Mu rusa mu dawo da wannan cin garan bawul ne.
Kuma da menene wasu na ma zargin cewa da hannun bangaren zata zuwa a wannan takaddama. Ganin cewa ko a 'yan kwanakin nan sai da 'yan majalisar suka gayyaci kwamishinan kuɗi na jihar domin ba da bahasi. Batun da kwamishinan yada labarai Comrade Ahmad Sadiq ke fa musanta zargin cewa da hannun bangaren majalisar zata zuwa.
To wannan takaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kuɗi zuwa wani wuri. Wannan ku ƙarya ce wallahi ba a karkata ko sisi zuwa wani wuri ba kuɗaɗen nan suna nan.
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
jama'a sai a mana aikin gafara saboda tangarda da aka samu a ƙarshen wannan rahoto da kidi da biyo bayan sa. Mako biyu bayan rasuwar sarkin Bogu Senator Halliru Dantoro a jihar Niger arewacin Najeriya, mazauna masarautar suna bayyana farin cikin su da mutumin da aka nada ya gaji sarki mai rasuwa. Ga Mustafa Nasir ba tsari da cigaban wannan rahoto.
Masarautar Bargun dai dake kan iyakar Najeriya da kasar Jamhuriyar Benin na daya daga cikin masarautu guda takwas dake da matsayin daraja ta daya a nan jihar Niger. To komi mutanen masarautar ke cewa game da sabon sarkin?
Kama yanda ka gani kowa kasan Bargu ya kasance yana farin ciki da wannan sabon sarki saboda adalcin da mahaifinsa yayi da yake sarki a Bargu. Wannan shine ya kawo wannan hadin kan, aka ce ya kamata a compensate mai.
To sai hamdalah alhamdulillah, saboda duk abin da aka yi aka fito zuwa yau, to babu abin da zamu yi sai dai mai ma Allah godiya.
Gidaje hudu ne dai ke da gadan yin sarauta a masarautar ta Bargu, al'amarin da yasa wasu daga cikin masu gadan sarautar ra'ayinsu ya bambanta akan zaben da aka yi wa sabon sarkin. Iyan Bargu Alhaji Adamu Isa shine yayi magana a madadin masu ra'ayin a bari kowa ya dana.
So abinda muke son duniya ya sani shine da cewa a duba mana a dubi sauran gidajen da gidon basira, in ma aka zo wata rani in ma ba za a yi haka nan ba, to a maida abin rotation shi ne. Aka kai wannan gida yau wani lokaci yayi kaga yanda kife suka yi nasu, kai abin yayi ban sha'awa.
A yanzu dai sama da shekaru 80 kenan iyalan gidan shi sabon sarkin na yanzu ke jan ragamar mulkin masarautar. To amma sabon sarkin Alhaji Muhammadu Sani Dan Toro ya ce dukan su ƴan uwan juna ne.
Ina kira gare su su ba hada hannun da yake tare saboda cikin sarkin ci gaban kasar da su.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustafa, nan da wasu jamintoci za mu kawo muku shirin kallabi, kamin nan sai a shakata da wannan fefe na Ali Dan Saraki.
Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, to ai ta arewa tana gaba, tun da Bargo to daje wata nana. Idan ana da raye da uwa ake, in ana maganar Najeriya, gar kasa ta arewa tana gaba, don kasa albarka ta muke, tabbata to tashe wata nana.
Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2:14. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata mun fara hira da Yadoma Bukar Mandara, inda ta yi mana dan bayani akan babban taron nan na daddala al'amuran kasa da ta halarta a shekarar 2014 a Najeriya, har ta koka da yadda wasu matasan suka gudanar da harkokinsu a wajen taron. A yau za ku ji karshen wannan hirar, inda na fara yi mata tambaya kamar haka. to ta ina ne kike gani matasan suka gaza wajen tabuka wani abin gari wajen wannan taron?
A gaskiya akwai matasa da yawa a Najeriya da suna da ilimi, suna da kwazo, suna da komai da ya kamata a ce matasa suke da shi. Amma wasu matasan da kuma aka kawo conference din, a gaskiya wasu ma ba zan ce matasa bane, dan sun kai, wasu su ma sun kai shekara 40, su ne suke wakiltan matasa da sauransu. So sun nuna cewa su bai ma dame su ba, kawai dai su zo su koma yau su je gobe za su zo ba. Wasu su ma ni ban ma gan su ba ma a wata biyar da muka yi ba mu gan su, mun gan su su goma ba. So wasu matasan a gaskiya ba sa nuna kwazo in an ba su aikin yi da sauransu. So shine matsalan da muka fuskanta da wasu matasan a wurin taron nan ce.
Na'am. To a wajen wannan taron wani batutuwa ne aka tattauna wanda kike gani suka fice miki tuwa ƙwarya?
A gaskiya an tattauna abubuwa da yawa, musamman ne wanda yake damu na ma shine matsalan security da yake a gaban ƙasar mu Najeriya.
Na'am.
An yi magana sosai a yanda za a improving intelligence and security da sauransu. An ba da recommendations masu kyau a batun environment, wanda nake ina cikin committee on environment, kuma bani ni ne deputy chairperson na committee. Shi ma an tattauna issue da yake damun mutane, an yi maganan da za a gyara asibitocin mu da sauransu. A gaskiya a conference din an yi discussion abubuwan da yake damun Najeriya da yawa, idan har an yi implementing da Najeriya za ta yi improving.
Kina gani taron yayi wani tasiri koko in ce kya iya cewa an aiwatar da wasu abubuwan da aka tattauna a wajen taron?
A gaskiya ba zan ce taron ta yi tasiri ba, dan although na an ce House of Representatives sun yi adopting wasu daga cikin recommendations the National Conference on Skabada, amma ba zan ce an yi tasiri sosai ba gaskiya.
Ke kina dan taba harkokin siyasa koko dai ga bukan kika tsaya?
A gaskiya siyasa ina rubutu akan siyasa, kuma ina magana akan siyasa, amma siyasa is not a gaskiya baya cikin abin da nake so in yi a rayuwa.
Na'am.
Baya cikin plans ina.
To bisa ga saninki da rubuce-rubucenki da bincike-binciken da kika yi a kan 'yan siyasa, ya zaki bayyana siyasar Najeriya? Ana samun ci gaba koko ana nan dai jiya a yau?
Gaskiya siyasar Najeriya yana girma a cikin shi, ana dan samun ci gaba. Yanzu muna da opposition a Najeriya da yake samun karfi, da idan ka lura abubuwan da yake faruwa a Najeriya yanzu, yanda ake gudanar da yanayin siyasa a Najeriya, zan ce a gaskiya an dan samu ci gaba.
Na'am.
Fiye da yanda abubuwa suke a baya.
To bisa ga saninki da rubuce-rubucenki da iliminki, wace shawara zaki ba al'umman mata?
A gaskiya shawaran da zan ce zan ba al'umman mata, ba ma mata kaɗai ba, zan ce iyayenmu.
Na'am.
Shi ne a gaskiya mata su ne zan ce suke rike gida, su ne kuma iyaye. So a dole in har kana so in ci gaban ƙasa ko ci gaban al'umma, dole ne za ka ilmantar da mata.
Haka ne.
Inda na girma zan ce arewacin Najeriya ba mu kula da ilmantar da mata ba sosai. Ana ganin cewa idan mata sun je makaranta ko sun kai wani stage a makaranta za su lullace ko za su zama a gagararru ko da sauransu. Ni na girma a gida ne da iya mahaifina believe so much a ilmantar da mata a yaran shi duka, ya ga cewa dole sai sun je makaranta. Jawabi da zan ba wa iyaye shine a gaskiya ya kamata ya mata a ilmantar da su, kuma matanmu ma su ma. Jawabi da zan ba su shine a gaskiya ya kamata mu ilmantar da kanmu, dan mu ne za mu kuma ilmantar da yaranmu.
Masu saurare, ana kuma muka kawo ƙarshen wannan hirai, haka kuma ana muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu ya doma Bakar Mandara da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
a gaida malamai. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi cikin wannan mako.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta shafi na farko mai taken Najeriya ta talauce in ji Buhari. Kana bata sunan kasar mu ne in ji PDP. Yayin da a shafi na biyu jaridar ta buga labarin da ke cewa karamin minista ba mai zaman banza bane in ji Umar Dembo. A shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda Sarki Sunusi yayi koyi da kakansa a Danbatta. Shafi na tara jaridar ta buga labarin da ke cewa ya kace dan uwansa saboda kaza. A kuma shafi na goma jaridar ta buga labari mai taken yadda gurgu ya zama babban likita. A shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken majalisa ta kiyada a biya matasa tallafin naira 5,500. A dai shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa an hana musulmi yin zabe a kasar Bama. Kamar kowane mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken Buhari a India. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarin ta shafi na farko mai taken tattalin arzikin Najeriya na tangal-tangal. A kuma shafi na 22 jaridar ta buga labarin da ke cewa dan sanda ya bindige matarsa har lahira. A shafi na 33 jaridar ta buga labarin da ke cewa masu gudu su gudu Buhari na shirin tsige manyan jami'an gwamnati. A wannan makon ma kamar kullun jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken zancen ministocin da za a nada. Muhammad Salisu Rabi'u, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Muhammadu Salisu Rabi'u. Masu aroka min shirinmu na gaba ga wannan sako.
Kade-kade da raye-raye kenan a taron yini uku don inganta karatu da rubutu ga yayan Fulani makiyaya wanda aka gudanar a garin Kaduna, Najeriya.
Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Karfe 2:23 ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Bajoga. Ina kiran waya ne daga nan unguwar Korago, Rod Sangaru, Bajoga. To alhamdulillah a madadin malaman makarantar Jami'ar Primary School Ashaka, muna taya malam Adamu Adamu kasancewa yana daga cikin waɗanda za su jagoranci al'umma musamman ma na ɓangaren ilimi, wanda shugaba Buhari ya rantsar da shi ya bashi ministan ilimi. Da fatan wannan bawan Allah zai yi hoɓɓasa domin dawo da martaban makarantunmu, domin ‘ya’yan talakawa su samu karatu mai inganci, musamman ma dai daga matakin firamare.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Sahabi ne cajin waya gajiyar ga ƙaramin hukumar kursi a jihar Katsina. Yau kira na zai ga alaƙa ka cokam akan gwamnatin jihar Katsina da ɗan majalisa ta. To, gwamnatin jihar Katsina, lalle mun fara ganin canji. Allah ya saka muku da alheri. Don haka muna roƙon gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari, dan girman Allah, dan Allah ya taimaka da cika mana alƙawarurkan da ya ɗauka. Lallai duk wanda aka sama rai a bashi abu, in ba a bashi ba zai ji haushi. To amma dan Allah, mutane mu ƙara haƙuri. Kuma kirana na ɗaya ga na biyu ga shi ɗan majalisa ta Honorable Kabir, Shatiman Kofi Kabir Lawi, Allah ya saka miki da alheri da irin abin arzikin da yake yi mana, mu lalle ba mu yi zaben tumin da raba. Mai magana Sahabi mai tajin waya gajar ga karamin hukumar Kofi a jihar Katsina.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da taron da jam'iyyar PDP ta yi na magance matsalolin da yake damunta da kuma neman ahuwa ga 'yan Najeriya sakamakon irin mulki da suka yi na zalunci. To jam'iyyar PDP ni dai na san babu wasu kanikawa a Najeriya ko a kasashen waje wadda za su yi mata gyaran da zai sa 'yan Najeriya su yarda da ita, domin a mulkin PDP gangar mai sai da ta kai dala 120 a kasuwar mai ta duniya, amma rayuwar 'yan Najeriya ba ta canja ba sakamakon shugabanci na zalunci a ƙasa. Sannan gwamnatin PDP na shekara 16 ta gaza wajen kare rayukan al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu, wadda aka dinga yi wa al'umma kisan kiyayi a jihohin Borno da Yobe da Adamawa da wasu jihohi a arewacin Najeriya. A lokacin mulkin PDP ne aka halitta cin hanci da rashawa, aka dinga jidar dukiyar 'yan Najeriya ana kaiwa ƙasashen waje, ana ɓoyewa shugabanni masu mulki, ministoci da sauransu suka dinga yin tanda a gidajensu ko a gonakinsu, maimakon ka tarar da ruwa an zuba dala an ɓoye. Sannan suka dinga yin sokawai a gidajensu ana ɓoye dala.
To ma dalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2 da kusan minti 27 na dare agogonmu a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Sojojin saman Amurka sun ce sun kai hari da nufin kamun sanannen ɗan ta'addan nan da ake kira Jihadi John. Sojojin saman Amurka sun ce sun kai wani mummunan hari ne da niyyar ganin sun kai ga damƙe Muhammad Enwazi, kuma sun kai hari ne a babban tungan 'yan ISIS da ke Raqqa a Siriya. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya faɗa jiya Alhamis. A cikin wani jawabin da shi Peter ya sanya wa hannu, ya ce harin wanda so kai a daren Alhamis suna nan suna tantance irin nasarar da suka yi, kuma za su ƙara fitar da bayanai da zaran buƙatar hakan ta taso. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince ta baiwa Afirka dala nahiyar Afirka dala biliyan 2 domin magance matsalar talauci da kuma kwararan 'yan nahiyar zuwa ƙasashen yammacin Turai. Ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samarwa 'yan nahiyar damar walwala. Wannan daidu yana zuwa ne a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar ta yi da shugabannin Afirka. Haka kuma shugaban Jamus Angela Merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na Afirka a cikin ƙarshen wannan watan ko kuma a farkon watan gobe a Turkiyya, domin duba yadda za a shawo kan matsalar kwararan 'yan Afirka zuwa nahiyar ta Turai. Shugaba Barack Obama ya aike da saƙon taya murna ga shugaban 'yan adawa na ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi game da nasarar da jam'iyyarta ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin.
A gaishe ka. Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin Musulunci Tushen Rayuwa da Ahmed Kabara ke gabatarwa. Kamin nan, a madadin dukkan abokan aiki musamman shi Dadan Ibrahim Ayawa da Kiba Hiro Diodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya wato Zubair da ya riƙa masa a nan ne sahabu Imam Aliyu, zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.